أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يقول وديا قال لما دوك كيدا يساك هذا مو أولا مريبتي عيني نبيو رانا رجوما عيني نبيو نواتا رمضان شكرا تدبو إيدي لهدودا 44 من هجرة من زمان الله صلى الله عليه وسلم wanda kuma shine 24 ga watan uku a shekara ta 2023 na lissafin miladiya. Ya kulu Allah tabaraka wa ta'ala, alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab, shin baka ga baka yi mamakin waɗannan waɗanda aka baiwa wani yanki ko wani rabo min alkitabi na littafi ba? Daga cikin siffofinsu shine yu'minuna bil jibti wa taghuti. Alladina utu nasiban min alkitabi almaqsudu bihim anam yahudawa, musamman ala wajhi alkhusus, bidda kiristoci su ma an ba su nasiban min alkitab, illa wanda ake magana da a kansu a wannan siyakin, in ma nazaran li sababin nuzulil aya, ko in mun kalli sababin saukar ayar, ko kuma me ya biyo bayanta dai na abubuwan da Allah maɗauki ya faɗa. Wasu daga cikin abubuwan akhlaq ne da suka haɗa ɗabi'un yahudu da nasara duka, wasu kuma sun shafi yahudu kawai. Amma wannan maganar in an kalli sababin saukar ayar ta tsaya ne kan yahudu, kama yadda da yawa daga cikin malaman tafsiri musamman waɗanda suke tafsiri da riwaya suka ruwaito. Ka duba tafsirin Tabari musamman, ya kawo riwayoyi da dama akan wannan aya da kuma dangane da suwa aka saukar da ita. Wasu su ce dangane da Ka'ab ibn al-Ashraf, wasu kuma su ce Huyay ibn Akhtab da su Sallam ibn Abil Huqayq da makamantansu bikin Yahudawa, wasu kuma su ce Huyay ibn Akhtab shi kadai. Me ya faru saboda abin da ya faru na maganganu a tsakaninsu, da suke magana dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mu'minai suke ishara zuwa gare su su ce wadan wato kafiran makka sun fi su tsayuwa akan tafarki mana sun fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shiriya da tsayawa akan tafarki da shi da mu'minai to akan wannan Allah ya tsine musu domin ya za a yi wanda aka bai wa littafi wanda aka bai wa littafi kuma meye a cikin littafin sa da awace da kira zuwa ga abautawa Allah shi kadai da kuma fifita maganar Allah akan maganar da ba ta Allah ba da nuna darajar annabawa da matsayinsu a musulunci ba zai yiwu ba dai a ce bai taba karanta wata magana ne haske dangane da bautar Allah shi kadai da kuma matsayin annabawa ba to za su sako kasa su halatta wa mutane a bautawa wanda ba Allah ba har su fifita waɗanda suke bautar gumaka akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai ai kaga wannan abun mamaki ne to shine ake nufi da alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghut al jibti wat taghut na fahimta cikin abin da malamai da dama suka tattauna akan ma'anar fassarorin su duk da yana daga cikin abin da malamai suke cewa ikhtilafi ne na tanawu'i ba ikhtilafi ne na tabaddi ba ma'ana sabani ne da za a faɗi lafuzza daban-daban amma suna koma zuwa ga ma'ana guda wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wani ya ce ajibt abin da ake nufi da shi sihiri kamar da aka rubuta daga Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala wasu wani ya ce sannan kuma ya ce tagut ya ce shaytan At-Tabari da ya kawo su gaba daya yake cewa da jibti da tagut sunaye ne na duk abubuwa guda biyu da ake girmamawa wajen bautar wani Allah duk abin da ake girmama shi wajen bautar wani wanda ba Allah ba ko shi ne ainihin bautar wani ma wanda ba Allah din ba to ya shiga cikin aljibt wa tagut ko ma wannan suna aka bashi wannan umumin nasa kuma ya fi gamewa kuma ya fi maganin duk sabanin da ya zo a cikin wannan abu in ka duba tafsirin tabari daga lafazin da ya ambata ke kuma ina ga yana kusa da abin da malam ibnu qayyim ya ambata har shaykhul islam muhammad bin abdul wahhab ya ciro daga wurinsa wajen fassarar tagut ya ce kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in duk abinda wani bawa ya wuce iyaka cikin haƙƙinsa na abin bauta ko wani da ake biyayya gare shi a addinance a matsayinsa na malami wani shehi wani imami mai shugabanci na addini sai a wuce iyaka wajen girmama shi aw muta'in ko kuma wanda ake masa da'a a matsayin shugabanci da sulta da sarauta da mulki to duk wanda aka wuce iyaka saboda sarautarsa da ikonsa na mulki da sauransu aka wuce iyaka wajen girmama shi har ta kai ga ana bauta masa to tagutu an fahimci abin wannan fassarar ta fi gamewa ta fi shigo da duk abin da ake ambatawa dangane da abin da ya shafi tagutu yawa da haka duk abin da wajen da'a gare shi ko wajen girmama shi aka wuce iyaka ta kai ga bauta kuma ya yarda da hakan musamman in dai zancen hukunci a kansa ne to wannan tagutu ne zai kuma iya yiwuwa bai yarda da abun ba la'alla bayan ya mutu bai wani ma bai san an yi ba kaga din da ba umarni ya yi ba mutane daga baya suka kirkira to mutane su za a yi wa hukunci a kan wannan amma dai wajen abin da ya shafi mai da shi tagutu tagutu ne an fahimci abin insha Allah to waɗannan su ne abubuwan da malamai suka ambata dangane da wannan aljibtuwar tsagut na san duk wanda ya karanta kitabut tauhid ya sha biyun waɗannan maganganun da fassarorin malamai a kai ballantana kuma dai dama a nassi ne a cikin alƙur'ani Allah ya ambata don haka ko a tafsiran malamai duka sani wa yaquluna daga cikin siffarsu har yanzu suna cewa lilladina kafaru lamun innan malamai sun tattauna a kan lamun ce wasu suka ce bi ma'ana fi sha'ani ma'ana ba mukhataba bace ba magana ce suka yi da su ba suka gaya musu wannan maganar a'a magana ce yahudawa suka yi fi sha'anil kuffari suna cewa waɗantan kafirai wato kafiran makka masu bautar gumaka ahda sun fi shiriya min alladina amanu sabila ma'ana sun fi shiriyar hanya hanyar su ta fi shiriya sama da tan muminai muminai nan yana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabbai an gane a fassara lamun illa fi sha'ani wasu kuma suka ce a mukhataba ce to musamman sai suka kawo wannan asbabun nuzul Ka'ab ibn al-Ashraf ya je maka suka kira shi suka tattauna da shi ai kai ne shugaban yahudawa ya kake ganin ka cikin wannan mutumin da ya zo ya kafa wani tsari yake zaune a cikin ku ya zaune muku a gari sai shi ne yake cewa to ai ko kun fi shi a wurina wasu suka ce wannan shi ne sababi wasu kuma suka yi magana kamar ne na ambata muku su Uyayy ibn Akhtab da muka mantansu da suka yi magana suke tattaunawa da suka yi wanda ita ta ja su zuwa ga warware alkawarin da suka yi tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan taimakon juna da zaman lafiya a Madina suka koma suka haɗe kai da kafiran Makka a cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har a tinkare shi da yaki to babban abin da ake magana a kansa a nan ba abin da ya faru na warware alkawarin ba yaya za a yi wanda aka ba shi littafi ya karanta at-taura yana alfahari da ita a cikinta akwai labarin annabawa sun zo da wannan umarni a bauta wa Allah shi kadai kuma cewa Allah shi ne abin bauta shi kadai sannan aiko manzanni ba bakon abu bane irin yadda aka aiko annabi Ibrahim annabi Musa da sauran annabawa da suka zo to ga wani annabin ma ya zo a kasar Larabawa shi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka san wannan ya za a yi su fifita mushrikan da ko in kun lura da mu'amalar da Allah maɗauki ke musu a cikin alkur'ani baya haɗa su da mushrikai su ahlul kitabi haka ne? Yau baya haɗa su da mushrikai an ce mushrikai ana nufin kafiran Makka a cikin ƙur'ani galibi lafazin ƙur'ani abinda ake amfani da shi su ahlul kitabi abin nan yahudu da nasara Allah yakan kira su da ya ahlul kitabi duka saboda ne saboda fitina an ba su littafi cewa su ba baki bane a sanin wahayi ba baki bane a mu'amala da annabawa don haka zuwan wani annabi ko da ba su san shi ba ba daga cikin banu Isra'ila yake ba zai zama bakon abin da za su yi inkari ba to ya za a yi kun ga ashe abin mamaki ne ko to ba shi ne ma'anar wannan mamaki ya za a yi ba za a yi mamakin ba za a yi mamakin waɗannan mutane da aka saukar musu da wani yanki na littafi kuma sannan su zo suna gaskata aljibti wa tagut zan zo mu dawo kan maganar aljibti wa tagut inda malam sa'adi yayi magana akan sihiri insha Allah ta'ala wajen alakar sa da yahudu kun ga akwai abun mamaki sannan abu na biyu abun mamaki wanda aka saukar masa da littafi bayan ya koma yana alaka da gumaka da fifita gumaka sannan kuma ya zo yana fifita waɗannan masu waɗanda suke bautar gumaka akan muminai akan manzo ma na Allah daga cikin manzanni kaga abun mamaki ne ko dai ya zama kafirci ne duk kuma Allah zai zo bayyana mana a ƙarshen wannan abu ko hasada ce ko kuma menene ma duk ya faru Allah zai gaya mana bayan ya tsine musu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to sai ce ulaika alladhina la'anahumullah waɗannan su ne wanda Allah ya tsine musu wa man yal'ani Allah duk wanda Allah ya tsine masa falan tajida lahu nasiran ba za ka samu masa wani mai taimako ba babu wani mai taimako a gare shi to sai tambayoyinsa ka zo me ya kai ku zuwa ga wannan irin tunaniya ko wadannan bayin Allah Allah ya ce am lahum nasibun min al-mulk ko suna da wani yanki ne na mulki na sarauta fa idan wanda zai zama da hakan ne la yu'tuna an-nasa nadiran wanda da hakan ne ake suna da wani mulki da musharaka da Allah a sarauta a iko da mun san su da rowa da ba za su ba wa kowa ko mai kankantar abu ba ko da gurgudun nasir ne wannan dan digon na bayan kwallon dabino saboda tsabar ruwa da suke shi hali ne ne yahudu al-bukul kuma har yau haka yahudu yake kuma ya kasa ƙaryata qur'ani akan haka yanzu ya zama mutumin kirki ya daina ruwa ko a kullun shekara muna wannan dancan daga cikin abin da za ka yi mamaki akan halin yahudawa duk abin da Allah ya faɗa a qur'ani cewa halinsu ne sun siffantu da shi har yau ɗin nan suna nan da shi ko da wani zai ji a cikinsu ya ce ga abin da aka ce a kan yahudawa a cikin littafin musulmi in shi ɗan zamanin yanzu ne sai ce shi ko bari ya ƙoƙari ya nuna wannan ayoyin ƙarya ne bari ya canza ya zama wani abu daban ba wannan ba babu ba yahudun da ya iya har zuwa yau ko ya ce bari ya yi fatan mutuwa saboda ya ƙaryata siffar da Allah ya ba su a cikin alkur'ani cewa suna burin su mutu in kun isa ku burin ku mutu in kun ce aljanna ta ku ce to ku burin ku mutu yanzu sai ku je ku shiga har yau ba sa so su mutu haka ne ko ka taba ganin mai wuri mai sai ya mutu to haka nan siffar bin nan ruwa tunda ake a tarihi duk wata ƙasa ta duniya in ka je galibi in dai akwai da yahude to tattalin arziki yana gefen inda yake in su ne majority a ƙasa to dama ko ba su ne majority ba kuma za a ga za su yi ƙoƙarin yadda za su yi su mallake wannan ƙasa ta ɓangaren tattalin arziki duk wata shaya da ake sayarwa a wani kamfani da kamfanin za a iya zuwa a mallake shi a yi ƙarfi a cikinsa za a ga sun wawashe bankuna galibi nasu ne su suke ba da dama bashi su sa ruwa a kai shi yasa duk duniya ko ina yaƙar maganar bashi da ruwa wani abu ne na tashin hankali saboda ne su suka riƙe makogoron economy na duniya wannan duk shi ne sirrin Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta am lahum nasibun min al-mulki Allah ya ce ko suna wa wani rabo ne na mulki mulkin nan sarauta da iko to da kuma abin da ya shafi mallakar abubuwa to Allah madauki yake cewa fa idan to koda hakan ne ma la yu'tuna an-nasa nadira saboda tsabar ruwa su ba za su ba mutane koda gurgudan wannan digo na bayan kwallon dabino ba sai ce am yahsuduna an-nasa ko ko dai hasada ce kawai suke wa mutane alama ataqumullahu min fadlihi bisabin da Allah ya biyo mutane na falalarsa falalar wahayi falalar imani da kuma alƙawarin shiga aljanna a dama Allah madauki ya ba mu labari irin hasadar da suke mana fatan su shine mukafir sai mu zama irin su faqad ataina ala ibrahim alkitab Allah ya ce lalle mun gaiwa zuriyar annabi ibrahim mene alkitab littafi wal hikmata alittafi nan jinsi na littafi ana nufin littattafai daban-daban annabawan banu isra'ila da su ne mafi yawa a cikin annabawan Allah musamman a cikin jinsin banu isra'ila an ba su littattafai da yawa to kuma su waye su zuriyar waye annabi ibrahim wal hikmata kuma mun ba su littafi wa atainahu mulkan azimin mun ba su mulki babba mai girma ba a yi mulki irin nasu ba musamman Sulaiman dan Dawud Allah bai bai wani mai sarauta mai iko mai mulki irin nasa ba a cikin bani Adam ne to kun ga Yahudawan da suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba su samu irin wannan abu ba an gane kun ga wannan kuma yana nuna maka Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna waɗannan wariya cewa su ba su bi hanyar kakanninsu ba da sun bi hanyar kakanninsu ba za a nuna kun ga kakanninsu su waye annabawa ne masu daraja kuma na kusa da Allah ne yasa Allah ya ja su kusa yi magana a kansu ya fifita su kun ga ba tsine wa jinsin gidan yayi ba saboda adalcin Allah sai ce fa minhum man amana bihi wa minhum man sadda an daga cikin su akwai wanda yayi imani da shi, akwai daga cikin su kuma wanda ya kange ya hana abi wannan wato littafi wakafa bi jahannama sa'ira wuta jahannama ta'isa maqona da abin konawa wanda za a rika amfani da ita wajen kona duk wanda ya saba wa Allah subhanahu wata'ala. As-sa'ir shine abin da yake abin konawa wanda yake wato zabu wuta da take kona wanda aka jefa ta a ciki ko aka jefa shi a cikin ta. To sai ce innal ladina kafaru, mu bar wannan in mun gama karanta abin da malamin ya ambata insha Allah sai mu ji. Ina so mu dau wani tsari na bil littafin saboda kuma dai taimaka mana wajen saurin bin, zan karanta shi in bi shi da Hausa. Yayi masu bi inda suna da littafin insha Allah za su gane me nake karantawa. Eh, dan yi mana sauki da rage mana lokaci insha Allah ta'ala. Wannan abin da muka ji in ji malam Sa'idi inda yake wa hada min qaba'il yahudi, ko mun gani yawa wannan yana daga cikin miyagun wato halayen yahudu, miyagun dabi'unsu da kuma miyagun wato ta'adu da suka saba tafiya akai da kuma hassadar da suke wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran mu'minai, cewa waɗannan ɗabi'u nasu da halaye miyagu shi ya ɗauke su akan barin imani da Allah. Suka ƙi imani da Allah. Imani da Allah ku shi ne imani da abin da Allah ya saukar a cikin Alƙur'ani. Duk wanda ya kafirce wa Alƙur'ani ya kafirce wa Allah ta komai da komai. Ko da da yana da wani littafi da yake da'awar ya bi shi, to inda ya kafirce wa Alƙur'ani to ya kafirce wa Allah gaba ɗaya. Da kuma manzanninsa suka musanya wannan da wannan suka musanya imani bil jibti wa taguti, suka koma suna imani da al jibti wa taguti. Mun tattauna me yace wa huwa al imani bi kulli ibadatin li ghayrillah, shine imani da duk abun bauta ko duk wata bauta da ba ta Allah ba, ko kuma wani hukunci ba da abin da shari'ar yake shari'ar Allah bane. Yawa hukunci da abin da ba shari'ar Allah bane shi ma wannan tagutu ne. Kamar yadda bautar abin da ba Allah ba shi ma menene? Bautar tagutu ne. To sai tattalo mana yake cewa daga cikin abin da zai shiga karkashin wannan ma'ana sai ce fa dakhala fi dalika as-sihr, sihiri ya shiga cikin wannan, da bokanci, da bautar duk wani wanda ba Allah ba, da da'ar shaitan. Kun ga duk wannan abubuwan ai sun shiga cikin ma'anar da muka tattauna mai ake nufi da mene? Aljib wa tawut. To ambaton sihiri din nan musamman da yayi yana buƙatar idan mutum zai amfanu ya fahimci da ya fahimci wannan aya yadda ya kamata, in ya duba cikin littattafan Yahudu akwai nassi ƙuruƙuru da ya haramta amfani da sihiri. Nassi ƙuruƙuru a cikin At-Taura da ake cewa ita ce At-Taura a cikin littafin da suke kira littafi mai tsarki da yake hannun Yahudu da Nasara yanzu, Old Testament kenan ko? Yawwa. A Deuteronomy shine sifir tasmiya 18:10 nasa ya ambata kada a samu a cikinka ya kai Isra'ilu, mana ana magana da Isra'ilu a matsayin kaman wani ɗan gida, cewa kar a samu a cikinka wanda zai gitta ɗansa ko ƴarsa a kan wuta da nufin bokanci ko kuma abin da ya shafi wato neman sanin gobe shine irafa da kuma duk makamancin wannan, sai kuma yi nafsi akan da sihiri. Haka lafazin ma yake bis sihiri, hatta a cikin fassarar larabci ta Deuteronomy a wannan wurin lafazin sihiri suka yi amfani da shi. Kun ga yanzu kenan ƙuruƙuru cewa ya hani akan sihiri karantarwa ce sananniya da Allah ya ba da ita ga Yahudawa, shi yasa nan ake tunasar da su. Alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi, kun fahimci wannan abu? Shi yasa dole ne mu kawo wannan zancen don ya tabbatar da ashe a cikin littafansu magana akan hani akan wannan sihirin ya tabbata. hakanan a cikin Leviticus shine sifirin lawiyin 1931 shi ma akwai wannan bayani a ciki na cewa hukuncin wanda ya sihiri ma a kashe shi hukuncin wanda ya sihiri ai masa ne a kashe shi da sauran nassoshi in ka zo cikin hatta su Talmud da bayanai da malamansu suka yi musamman Tanna'im su malamansu na farko da suka rubuta Mishna duk maganganunsu galibi na condemning din wannan magana ne ta sihiri duk da a cikinsu akwai waɗanda sun fada cikin harkar sihiri din amma in ka zo kan Amorayim da ake kira malamansu da suka yi sharhin wancan maganganu kuma aka rubuta a cikin littafin da ake ce Talmud musamman waɗanda suka rayu a Babil Babil ita ce Iraki gari ne a garin Iraki da nan ne Yahudawa ai mun yi magana akan lokacin da aka ɗauke su ko sarkin Babil Nabukadnezzar ya ɗauke su a matsayin bayi suka zauna a can to a zamansu a nan sun ɗauki sihiri da dukkan nau'o'insa na abin da ya shafi tsafe-tsafe da hulɗa da aljanu da karatun yaren aljanu duk za ka gan shi a cikin littattafan Yahudu kuma wannan abin shi ne ya haifar da aka samu a cikin rubuce-rubucen Isra'iliya da suka shigo hannun musulmi da wasu littattafan da wasu musulmin sun ɗauka imani ne ko aƙida ce mai kyau aka kararumo ka ji ana amfani da sunaye wasu sunayen ana dangana wasu sunayen mala'iku ne wasu kuma sunayen aljanu ne galibi matsafa waɗanda suke amfani da waɗannan irin abubuwa da suka samo ta hanyar aljanu za ku ga daga irin waɗannan littattafai suka samo maganganunsu to galibi su kansu malaman Yahudawa a zamansu da mutanen Iraki suka ɗauki waɗannan irin aƙidu kuma abin ya koma sai suka sa shi a cikin littattafansu har ya zama dai akwai wani board za ka iya cewa ko majalisa wata babbar majalisa ta alƙalai su mutum 73 ƙa'ida ce majalisar faƙihai a gun Yahudu members ɗinta wannan adadin ne 73 to sharaɗi ne kowa a ciki ba zai zama alƙali ƙwararren alƙali ba sai ya je ya koyi sihiri sai an koya masa tsafi yadda wai in ya yi bincike ya kasa ganowa waye mai gaskiya to zai iya amfani da sihiri don a gano wane ne mai gaskiya Yahudu sun daɗe akan wannan don haka ba ƙarya aka yi musu ba a cikin Alƙur'ani cewa an saukar da littafin da ya hana wannan abu amma suka ƙi amfani da shi suka koma suna wannan duk yana gaskata maka Alƙur'ani cewa Alƙur'ani lalle gaskiya ne duk abin da Allah ya faɗa dangane da waɗannan mutane to sai ka samu lalle tabbace wato babu kokonto sun faɗa a cikinsa Allah ya shirye da mu to shine ya ci gaba shi Malam Sa'adi yake cewa wa kadhalika hamalahum al-kufru wal-hasad hakanan kafirci da kuma hasada suka ɗauke su akan suka fifita hanyar kafirai waɗanda suka kafirce wa Allah masu bautar gumaka suka fifita ta akan hanyar muminai to shine ka wannan wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda min alladina amanu sabila ay li ajlihim suna fadin waɗannan maganganu domin su tamalluqan lahum wa mudahana man dacewa da su da kyautata dan a zauna lafiya shine mudahana kai kana ganin mutum na barna kai shiru ka tafi tare da shi koda baka aikata ba kai shiru dan kar ku bata yawwa to wannan mudahana suna yi wa kafirai wato masu bautar gunki domin su fifita su akan muminai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai wa bughdan lil imani kuma suna yin wannan domin iyayya ga imani suna cewa haula'i ahdani min alladina amanu sabila ay tariqat wato hanyar da waɗancan suke bi kafiran nan masu bautar gunki ta fi kyau ta fi shiriya ta fi miƙewa ta fi tsayuwa akan hanya sama da wato ta mumine ku duba dan Allah in ba kafirci da hasada ba yaushe Yahudu da shi fa yace a dalilin abin da ya karanta a littafinsa na cewa wani annabi na ƙarshe zai zo a wani gari mai dabinai, suka bar garuruwansu suka dawo Madina da inda suka zazzauna dai duka don me, don jiran wannan annabi. Amma da ya zo suka gaba daga cikin banu su sun ɗauka a cikin ‘ya’yansu za a haife shi, sai su gan shi, to da suka ga a ce a cikin Larabawa ake nufi, shikenan wannan hasadar ta sa suka rusa duk abin da suka sani a cikin littattafan nasu suka kafirce masa. Saboda wato abin nan ba daga cikinsu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo ba. To shi ne malami yake cewa wannan abinsu, wannan aiki da suka aikata babu abin da ya kai shi muni, kuma babu abin da ya kai su su din irin tsananin kangarewa da kaucewa hanya, kuma babu mutanen da suke da karancin hankali irinsu. Domin mutumin da aka yi masa wahayi, aka yi masa bushara, ko in ce an yi wa kakanninsa wahayi, an masa bushara da alheri, kuma ga wani ƙarin busharar da in ya je ta zai tsira, ya yi hasara ko in yi watsi da wannan bushara, hankalinsa saboda tsabar hasada ya yi watsi da abin da zai amfane shi. Shi yasa babu abin da ke cutar da mutum wallahi irin hasada. Ɗan uwa musulmi, ka kauce wa hasada, ka guji hasada, kada ka bari hasada ta cin maka, za ka yi nadama a lokacin da nadama ba za ta yi maka amfani ba. Wallahi kada ƙiyayyarka ga wani ta sa ni'imar da Allah ya yi masa ta sa ka kangare wa Allah, ka butulce masa, ka bar hanyarsa saboda kawai kai ba za ka bi wani ba, saboda Allah ya fifita wani a kanka. Don haka kai tunda ba za ka bi shi ba, ka gwammaci ka zauna ma cikin kafirci. Ana samun masu faɗin wani, wani ce meye in dai wani ne kada mu haɗu da shi ko a lahira. Wannan dama duk rashin hankali ne, da mutum ya san meye lahirar ba zai faɗi haka ba. Allah ya kai. Malam Sa'di ya ci gaba yake cewa kaifa salaku hadha al-maslak al-wakhim, ya za a shiga wannan mummunar hanya, walwadi al-jamim, da kwari abin zargi su shiga cikinsa, shin sun zaci anna hadha yaruju ala ahadin min al-uqala, shin suna tsammanin wannan irin abun wani mai hankali daga cikin mutane masu hankali wannan abun zai karbu a hankalinsa, ko kuma wannan zai iya shiga cikin hankalin wani daga cikin jahilai? Ba hankalin wani cikin masu hankali ba, a hankalin jahilai. Mutum ko jahili ne, irin wannan magana ba za ta shiga hankalinsa ba. Yaya za a yi a fifita addinin da ya ginu a kan bautar gunki, kuma ya tsayu a kan haramta abubuwan da suke masu tsarki masu daɗi da Allah ya halatta su, da kuma halatta abubuwa masu ƙazanta da Allah ya haramta? An gane? Yawwa, da halatta duk wani abu da Allah ya haramta shi, wannan addinin a kan haka fa ya tsaya. Da kuma tsaye da zalunci tsakanin halitta, da kuma daidaita al-khaliq bil-makhluqi, addinin da ya ginu a kan daidaita abun bauta da kuma waɗanda wato Allah maɗaukaki kenan, da waɗanda suke bauta masa su ne halittarsa, a daidaita su zama abu ɗaya. Yaya za a yi addinin da aka gina shi a kan wannan za a zo a daidaita shi da addinin musulunci, addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zuci? Allah ya sa kun gane inda zancen nan ya dosa. Domin in ba tsabar kafircin ba da tsabar hasada, ya za a yi mutanen Yahuda, wato Yahudawa da suka karanta a littattafansu menene tauhidi, Allah ya hana shirka, menene abubuwan da suke masu tsarki, Allah ya ce a yi amfani da su, waɗannan abubuwa ne masu ƙazanta, Allah ya hana amfani da su, sun san wannan, addininsu ya fahimci wannan. Amma saboda ƙiyayya ga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su fifita addinin da ya tsayo akan shirka da zalunci da rashin sanin haƙƙin ɗan adam ma, da haƙƙin mace, haƙƙin ‘ya’ya, haƙƙin marayu, duba duk saboda raddi ga ‘yan jahiliya Allah madauki ya saukar da ayoyi daban-daban da hukunce-hukuncen da yawa da ya ibtalin hukunce-hukuncen jahiliya ya dora muminai akan addini mai adalci addini mai haske addini da aka gina shi akan ilimi addini mai kula da haƙƙin kowa addini na girmama iyaye addini na girmama mata addini na girmama yara addini na girmama dattijai babu addini mai adalci irin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma hassadar yahudu ta dauki wancan mummunan addinin na jahiliya ta ce shine yafi addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle masu wannan sun fi kowa rashin hankali yace wa iqamatu dhulmi bayna al-khalqi wa taswiyati al-khaliqi bil makhluqin wal kufr billahi wa rusulihi da kafir cewa Allah da manzanninsa wa kutubihi da kuma littattafansa duka su fifita shi ala dini akan wani addini wanda shi kuma qama ala ibadatir rahman ya tsaya akan bautar Allah mai rahama wal ikhlas lillahi fi sirr wal i'lan da yin ikhlasi ga Allah a sirri da kuma a bayyane da kafir cewa bima yu'badu min dunihi min al awsan da kuma kafir cewa duk abin da ake bautawa wanda ba Allah ba na daga wato gumaka wal andadi wal kadhibin da kuma kishiyoyi da kuma dai makaryata iri-iri kuma sannan addinin da aka gina shi ala silatir arham sadar da zumunci da kyautatawa ila jami'il khalqi hatta al-baha'ib wani addini ne ya zo da nassoshi akan a kyautatawa dabba a kyautata har tsuntsu wanda Allah sun yi magana a kansa wata rana ya ga sahabbai an sun ɗauki 'ya'yan wata tsuntsuwa ko ransa ya ɓaci hankalin sai tashi yace wane ne wannan wanda ya firgita wannan daga ƴaƴanta ya raba su yace kuma ya mata ƴaƴanta ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baci wannan malamin addini zai iya tallan wannan abun daga addininsa cewa an karantar da hatta irin waɗannan abubuwa to mu a musulunci muna da shi da kyautatawa mata da ake ta zuwa ana mana tallan cewa babu girmama mata a cikin addinin mu in ba dan mu din mun tsaya ba mu karanta namu addinin yadda ya kamata mu fito da waɗannan abubuwa mu nuna musu mata ma waye ya san da mata su waye mata har masu harkar demokradiyyar basu bewa mata yancin zaɓe ba sai a 1820 sai aka yi shekara 200 ana demokradiyya a America sannan aka ba wa mata izinin su fara yin zaɓe ba wai a zaɓe su ba a'a su ɗin su fito su yi zaɓe sai bayan shekara 200 ana yi ku taku mata kwanan ta nawa ne taku taku duka 30 da wani abu ko 40 waɗannan abubuwa ya ƴan uwa musulmi mun bari an rena mana addini saboda mu ɗin mun ƙi ƙoƙari mu san shi amma in ka karanta addinin musulunci ka shi yasa su a cikin su waɗanda suka samu dama suka karanta alkur'ani cikin sauƙi suke fahimtar abubuwa ce kai yanzu ashe wannan irin abun akwai shi a wannan addinin amma ake faɗin waɗannan irin maganganu akai magana ta adalci magana a kyautatawa kowa maganar namiji sunansa namiji maganar mace sunanta mace maganar mai shugabanci ga nauyinsa ga ma'anarsa ga irin wajibcin da ya cancanta a yi masa yara ƙanana ga haƙƙinsu me kuma tsarin hukuncin da ke hada tsakanin namiji da mace sunansa aure ga yadda yake ba zancen zama kawai ta alƙawari ba tare da aure ba mutum ya zauna da namiji da mace su riƙa zama ba tare da aure ba duk shari'a ba ta yarda da shi ba da wajibcin a ci da iyali da wajibcin a ɗauki nauyin 'ya'ya a karantar da su a koya musu duk wannan abun aina yake yana nan a ciki shi ne addinin da za ka samu ga shi dai surar da muke karantawa yanzu ya sunanta suratul nisa'i sura da take magana a kan mata duk bible babu sura ne wannan sura da Old Testament da New Testament da ta yi magana a kan mata akwai maganar matan a ciki amma galibi ne danniya ta yi da mulkushewa da mulkarsu da ba komai ba ne su matan ba su da wani iko da wata daraja amma ka ga kimar mace bayyana to sai addinin musulunci ai maka zancen marayu wanda iyayensu suka mutu suka bar su me ake bukata ai musu duk gashi nan an gaya mana mu saboda addininmu rayuwa ce gaba ɗaya ba magana ce ta a shiga ɗakin bauta a yi waƙa a fito a koma kuma a yi ta shaye-shayen giya ba musulunci tunaninsa ya fi ƙarfin wannan irin su magana ce ta rayuwa duka kana kasuwa za ka yi wannan rayuwar ga abin da za ka ci ga abin da ba za ka ci ba ga abin da za ka sha ga abin da ba za ka sha ba kada ka zalunci wannan kada ka cuci wannan ‘ya’yanka da matanka tilas ka ci da su ka shayar da su daga in an ga bahaushe ya ƙi ɗaukar nauyin ‘ya’yansa yana barinsu suna bara to ba musulunci ba ne daga duk wanda ya zagi musulunci akan wannan bai san musulunci ba masu aikata haka ne ba su san islam yadda ya kamata ba su ne suke yin wannan amma ka je ka dubo mana duk masu faɗin wannan su je su dubo ina malamai waɗanda ake cikin an yadda su ne malamai ina ‘ya’yansu ‘ya’yansu suna cikin masu bara kai hatta alaran momin da ake kawo ‘ya’yan almajirai daga ƙauyuka ina ‘ya’yansu dala ina tambayar ku tsakani da Allah ‘ya’yansu suna bara alaran ma dai wanda yake yana da darasu ya kai matuƙa ya iya karatu ya zai yana karantar da wasu kuma mutanen ƙauye suna ɗebo ‘ya’yansu suna kawo masa da ‘ya’yansa yake haɗa su fita su yi bara ba tsokana ba ce magana ce ta faɗi gaskiya to ya fidda ‘ya’yansa ya haɗa su fita su tafi bara da ‘ya’yan mutane da aka kawo daga ƙauye in ba haka ba don Allah kuma don girman Allah ya ɗauki ‘ya’yan mutane ya mayar musu kowa ya riƙe ɗansa duk mutumin da ya kawo ma ɗansa ya ɗauki kayanka ka koma da shi ka ci da shi ka ba shi abinci ka kawo shi in koya masa ƙur'ani koyan alƙur'ani ba wanda ya isa ya dakatar da shi duk wanda yake ƙoƙarin ma ya yaƙi alƙur'ani a bar shi da Allah Allah zai tsine masa tsiniwar Allah ma ta ishe shi amma wannan harkar bara duk wanda ya haɗa ta da ƙur'ani ya ce ita ce ƙur'ani wannan shi ne ya jahilci alƙur'ani mu shi ne zancenmu kar a canza masa ma'ana ko a murguɗa shi ko a ba shi wata fassara bara ba ta da asali a matsayin ita ce wai hanyar da shari'a ta ce sai an yi ta sannan ai karatu yawwa bara wata sana'a ce mutane suka ɗauka suke da kuma lalacin mutane da suna ta haihuwa ba za su iya tsayawa su ci da ‘ya’yansu ba ya duk wanda ya aure matarsa ta tsuguna ta haihu tilas ne ya ɗauki ɗan nan yadda zai sa masa riga a asibiti a dawo gida to haka zai zauna da shi har ɗan nan ya zama ya yi ƙarfi shi zai nemo abincin da zai ci da shi shi zai nemo abin da zai shayar da shi ya tufatar da shi in ma a gida zai koya masa baya so ya sa shi a makaranta to ya zaunar da shi a gida ya koya masa shi amma ya bar shi yana gararan ba yana kwana a kwalbaci kuma ya zo ɗaura mutane ya ce musulunci ne wannan wannan ƙarya aka yi wa addinin musulunci muna faɗa wani abin koyaushe ba don komai ba don wallahi niyyar mu ita ce faɗakarwa da jan hankalin masu wannan abu mun san ba yadda za su yi ba amma kuma ni yanzu na fi ganin laifin iyaye sama da alaran mumi yau tsakani da Allah yauwa na fi ganin laifin iyayen da suke ɗaukar ‘ya’yansu su kai wa alaran ma ba tare da abinci ba wannan su ne suka zalunci ‘ya’yansu Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga waɗannan abubuwa na san kun san waɗannan abubuwa sama da yadda na san su kuma muna ganin waɗannan abubuwa kullum ɗaga mana hankali suke kuma adadin kullum ƙaruwa yake yi kai ka ɗauka daga ina wannan abu yake tahowa sai ka rasa su waye ne waɗannan da suke sako su a mota a taho da su gidan wa ake sauke su yaushe ake duk ba a sani ba ko kuna bincike a kai kowa ba ruwansa Allah ya kyauta ya Allah ka shirya mana wannan al'umma abinda ya fidda mu zuwa ga wannan zance shi ne faɗakarwa da nuna cewa wannan lamari hakika ba shi ne musulunci ba kuma wani abu ne da dole ne mu haɗa kai wajen ya karsa ya karsa ina nufin ya ya kada ilimi da irin wannan bayani ba da daga hankali da zagi ko cin mutunci ba amma lalle wanda ya kuskure wa gaskiya a gaya masa cewa ya kuskure wa gaskiya a dawo abi hanyar Allah da hanyar ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a irin waɗannan hanyoyi ko a cikin umarnin waɗanda ma ake ganin don wani zai ce maka ai waɗanda suka fi tsanantawa da maganganu akan wannan mas'aloli ko malaman sunna ne ko makamancin wannan ba na tsammanin a cikin karantarwar malaman ɗariƙu akwai cewa a ɗauki 'ya'ya a kai su irin waɗannan wurare ko sai sun yi bara ko sai sun rayu ƙarƙashin wannan ba da ilimi akan abun amma ba na jin akwai karantarwa ce haka bai halatta a yi musu ƙarya a ce su suka umarni a kan haka ba haka al'adar mu ce ta Bahaushe mu haɗu gaba ɗaya mu yaƙe ta kuma mu ga cewa an ilmantar da 'ya'yan nan namu an fidda su daga wulaƙanta su da ake yi a wurare Allah san ta Allah ya tsare mana mutuncinmu a ko'ina ina ne ya ci gaba yake cewa ko lokacin na ku ya ƙari ya ce da a fifita wannan irin addini akan addinin da ya zo da irin wannan karantarwa ta kyautata halaye da kuma sadar da zumunci da kyautatawa zuwa ga dukkanin halitta hatta al-baha'im yawa daga nan ne muka fita muka shiga wani zancen daban amma dai mai alaka da shi wa iqamati al-adli wal-qist bainan nasi addinin da aka gina shi akan yin adalci tsakanin mutane adalci ba a gina shi akan kabilanci adalci da ba a gina shi akan daga ina ka fito ba amma adalci adalcin daga ko ina kake wajibi ai maka adalci saboda ka cancanci a kalle ka a kula da kai sawa'un namiji ne ko mace ne ko dan gari kaza ne ko dan gari kaza ne wannan musulunci ya dora mu akan dukkan mu ƴan uwan juna ne dukkanin mu jikoki ne na annabi adam ƴaƴa ne na annabi adam wajibi wanda yafi kowa a gun Allah a cikin mu shine wanda yafi ɗayan tsoron Allah banda wannan babu wani mizani da za a yi amfani da shi a fifita wani akan wani ko balarabe akan baki akan wanda ba balarabe ba ko baki akan fari ko wani ja akan wanda ba wannan ba duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana akan ibtalin wannan abu ruguza shi da lalata shi da kuma rashin daukar sa da wani mu'tabar da cewa wani abu ne da za a lura da shi a addini abun lura a addini shine adalci to duk inda ta kama kai adalci kai je mun yi maganar nan akan wajibcin ayi adalci hatta ga wanda ba musulmi ba ko kafiri ne mutum wajibi kai masa adalci to ballanta na dan uwanka musulmi wanda tilas ne a kaso shi sama da yadda kake son kowane mutum a duniya yace wa tahrimi kulli khabithin wa zulmin ko da kuma haramta addinin da ya ginu akan haramta dukkanin wani mummunan abu da kazantaccen abu da kazanta da kuma duk wani abu da yake lalata ce da lalacewa da kuma zalunci to duk wannan addinin namu ya yake shi ke sa kaga addinin musulunci bai yadda da lalaci ba bai yadda da zalunci ba bai yadda da a ci kazanta ba a je a nemi abinci mai tsafta a ci ke sa akwai ka'ida sananniya a musulunci ko ba a kira komai da sunansa ba ya ku mu'minai ku ci kaza ku ci kaza ku ci kaza ya ku mu'minai kada ku ci kaza kada ku ci kaza kada ku ci kaza inda aka samu wannan dangane da halal kaɗan ne sauran umumat komai halal ne dangane da haram shi ma an faɗi wasu abubuwa to akwai usul guda biyu da aka gina shari'ar akai ita ce wadda Allah ke tunawa yahudu da nasara akai yuhillu lakum mene at-tayyibat wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith to wannan ita ce ka'ida daga nan zaka dauko a halatta duk abin da yake mai tsarki ne sai idan nassi ne ya go ya fidda shi yace ban da shi amma in dai mai tsarki ne mai dadi to shi ma halal ne wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith duk abu kuma wanda yake cuta ce kazanta ce to wannan haramun ne ko akwai sunansa ko babu sunansa an gane in akwai sunansa karin karfi ne cewa kar a ci naman alade ko kar a ci naman da nama dai na abubuwa da yawa kar a ci mushe innama harrama alaikum almaitata waddama ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به يوا ده كما سولا أبو بوا ده يوا ده حديثين سن حديثين سن حرمتا دبو بي دبن دبن كر أتي كذا كر أتي كذا تدوان نبا حرمتا إمبا أنهل التامك تتشي أما دفع أبن ديكي كما أكوي تشوتا أتكنسا تو أبرش سبو ده ونن تشوتر كودا بقى فتسونان سأتكنس أبو بوا ده أكا حرمتا با تو ونن ده بونغو ده بيشي لكي سوكت أبكو duk abu mai tsarki halal ne sai idan nafsi ya haramta shi saboda wani dalili an gane yawa duk abun da yake kazanta ne haramun ne sai idan mene akwai wani ma'ana ko da nafsi ya hada da shi ko bai hada da shi ba an fahimci abu don haka ashe idan aka tambayi mutum dangane da cin abin da zai cutar shan kwaya da kwankwadar abin da zai dauke hankali ya cutar da mutum ya mai da shi mahaukaci baka bukatar ka ce ai ba sunansa giya ba ko sunansa mene abin da ke haifar da maye haka nan duk abin da zai cutar ku duba ku ga abin da zai cutar da mutum akan hanya an wajabta yana daga cikin alamar imani gare ka kai musulmi in ka za ka wuce ka zauna ka tsuguna kai ka dauke shi ka jefar da shi ka kawar da shi saboda me saboda kada wani yayi tintube in yayi wani sarsan ina ba zai warke ba har ya mutu haka ne ku ba to shari'ar mu ta dora mu akan wannan to yaushe za a ce kuma addinin mu ya zama bagida ne gaskiya ba haka bai don haka addinin musulunci an gina shi ne akan waɗannan tsarkakan ka'idoji wa musaddiqun fi jami'il aqwali haka ne ko yawa nemin din ba ita والصدق في جميع الأقوال والأعمال da kuma yin gaskiya a dukkan maganganu da dukkan ayyuka Allah ya umarce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce kullum mu faɗi gaskiya sawa'un an nemi shaida abunka ko ba a nemi shaida ba in zaka bude bakinka kai magana to gaskiya zaka faɗi kada ka faɗi abin da ba gaskiya ba kuma kai aiki da gaskiya aiki da gaskiya ita ce kada gabubban jikinka su saba wa umarnin Allah yawa kar kai tata kar kai zamba cikin aminci kar ka dauki kayan wani to shine malam as-sa'idi yake tambaya fa hal hada illa min al-hadayan yanzu wannan irin magana a fifita addinin kazanta irin na jahiliya da bautar gunki a fifita shi akan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan wani abu ne in ba hayaniya ba ma'ana wannan ba wani abu bane illa hayaniya eh hayaniya ce ta marar hankali yace wa sahibu hadha alqawli ma abucin wannan magana imma min ajhalin nasi ko dai ya zama a cikin mutane shi yafi kowa jahilci wa adhafihim aqlan kuma yafi kowa raunin hankali wa imma min a'zamihim inadan wa tamarrudan wa muragamatan lil haqqi ko kuma ya zama mutum ne wanda yafi kowa tsaurin ido da girman kai da bijirewa da tawaye da kuma dirmushe gaskiya da kokarin fin karfin gaskiya iri-iri wa hadha huwa alwaqi'u wannan shine abin da yake ya auku daga waɗannan yahudawa da suke irin wannan maganganu domin kuwa hujjoji dai da za su tabbatar da maganar su ƙarya ce to lalle ƙuru-ƙuru suke in kaga mutum ya gaskata wannan magana tasu musamman dai wannan da ake magana akan fifita addinin jahiliya akan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to hakika yana cikin manya-manyan azzalimai Allah madauki kyauta cikin waɗanda suka yi karatu to ina ga nan zamu tsaya saboda addinin nan cikin waɗanda suka yi karatu daga cikin yahudawa suna faɗin maganganu ka duba maganganun wasu daga cikin malaman jami'o'i a zamanin yanzu da suka karanta musulunci daga cikin jami'o'in yahudawa suna maganganu akan islam akwai cakuɗaɗɗeniya dai haka cikin wasu abubuwan da suke ambata da ba daidai ba amma wasu daga cikinsu sun yi karatun da adalci suna cewa gaskiya ba za su fifita addinin kiristanci ba ma wannan kiristanci akan islam. Wani daga cikinsu na ga yana lecture yana faɗi cewa islam in ji shi fauci yana ganin wai islam ya fi kusa da yahudanci wajen yaƙar bautar gunki, amma kiristanci addinin bautar gunki ne saboda sun koma suna bautawa wanda suka kira shi dan Allah. Wani malamin su yake faɗin wannan to amma gaskiya inda ana zancen bautar gunkin to iya tsaya iya nan, amma ba haka ba addinin yahudu ai shi ma kafirci ne tun da yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An gane shi ne babban sababin kafircin yahudu, kafircewa Isa annabi Isa da kafircewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaka dubba yahudin da bai yadda da annabi Isa annabi bane to ya kafircewa Allah, dubba yahudin da bai yadda da annabi Muhammad annabi bane ya kafircewa Allah. Duk zancensa na cewa bautar Allah shi kadai da kuma fifita hakan da kuma nisantar bautar gumaka da suke faɗi yana nan da yawa a cikin rubuce-rubucensu littafansu, amma la yanfa'uhum shay'an id lam yuslimu wujuhahum lillahi tabaraka wa ta'ala islam. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu, Allah ya ƙara mana imani. Sai mu tashi inda yake wali hada qala ta'ala ulaika alladhina la'anahumullah ma qara sa sabu lokacin ya wuce ku ko da lokacin ya ma ta buga baɗe to shikenan. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.